Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya Binta Suleiman Yarce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 9 ga watan Nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su baba zai ba mu kanin labarai
to binta a gele Litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar primary 25 yayin da rufe buno na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Niger a cewar majalisar ministoci a wata sadarwa A jeli titin kuma masu shigar da ƙara a Amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar Ukraine da ya kaddamar da harin kutsen kwamfuta a kan wani kamfanin Amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a faɗin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya ta gaskiya da kowa ya aminta da ita.
Madalla kanin labaran kenan a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya daidai lokacin da wasu al'ummomi ke matsawa a bude kasuwanni bayan yan fashin daji sun nada musu hakimai masana harkar tsaro sun ce hakan yana da hadarin gaske ga kasar za kuma ku ji cewa wata babban kotun tarayya dake Abuja a Najeriya ta tabbatar da zarge-zargen cin hanci da rashawa akan Abdulrashid Maina tsohon shugaban kwamitin kula da kudaden fansho zuwa shekara 8 gidan yari muna kuma dauke da shirin saka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakwato ya shirya sai kuma gabatar.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Litinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar primary 25 yayin da rufe buno na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Niger a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa. Wasu 14 sun ji rauni ciki har da wasu 5 da raunin nasu ya yi tsanani a cewar sanarwar. Makarantar na cikin garin Maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga yammai babban birnin kasar. A daidai wannan lokacin ba za mu iya nuna mafarin wutar ba, in ji daraktan ilimi na yankin Mamman Haji. An dakatar da karatu a makarantar kada an ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a Maradi, in ji Haji. Wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da gobara ta kashe 'yan makaranta a cikin azuzuwansu a kasar da ke Afirka ta yamma. Yara 20 a makarantar 'yan mitsi-mitsi ne wuta ta kashe a cikin watan Afrilu a birnin Yamai. Majalisar ministocin ta faɗa a jiya Litinin cewa bayan waɗannan gobarar guda biyu an yanke shawara ba za a ƙara gudanar da makarantar 'yan mitsi-mitsi a ƙarƙashin rufe buno ba. A jiya Litinin masu shigar da ƙara a Amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar Ukraine da ya kaddamar da harin kutsen kwamfuta a kan wani kamfanin Amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a faɗin ƙasar. Hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan 6 a matsayin tara da aka baiwa wani ɗan ƙasar Rasha da ake zarginsa da kaddamar da sama da hare-hare 3,000 da suke auda kamfanonin Amurka. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta kuma ce za a ɗora wa waɗannan mutane biyu takunkumai sabili da rawar da suka taka wurin kai kutsen yanar gizo a Amurka da kuma ƙirƙiran wata hanyar canjin kuɗi ta yanar gizo da ake kira Chatax domin samar da kuɗi ga masu kai hare-haren kutsen yanar gizo a faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida kasar bisa tafarkin demokuraɗiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da haɓarriyar gwamnatin farar hula ta National League for Democracy ta yi a babban zaben kasar. Muna mutunta mutanen Bama a kokarin su da maido da demokuraɗiyya, muna girmama haƙƙin bil'adama da tsarin bin doka da oda a ƙasar, ciki har da sama da mutane 1,300 marasa galihu da suka rasa rayukansu a cikin gwagwarmaya, in ji Blinken. Juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma tashin hankali da ake ci gaba da samu yana tauye haƙƙin bil'adama da walwala. Kane ya maida hannun agogo baya a ci gaba da aka samu shekaru da dama a demokuraɗiyya ta gaskiya, in ji Blinken a wata rubutacciyar sanarwa. A wata sanarwa ta daban kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nana ta kiranta ga sojojin ƙasar da su mutunta amanar mutanen ƙasar, kane su maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya.
Ba da jimawa ba Baba Makeri zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya daidai lokacin da wasu al'ummomi ke matsawa a bude kasuwanni bayan yan fashin daji sun nada masu hakimai. Masana harkar tsaro sun ce hakan yana da hadarin gaske ga kasar. To sai dai rundunar yan sandar kasar ta ce babu tabbas ga wannan batun, kuma tana daukan matakai ko da zancen ya zama gaskiya. Wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da karin bayani.
Tabarbarewar lamarin tsaro a Najeriya musamman a yankin arewa yana ci gaba da daukar sabon salo a kokarin da yan fashin daji ke yi na kara wanzar da ayyukan su a yankunan kasar. Rahotanni sun nuna cewa bayan kakabawa mutane haraji da yan bindiga ke yi, yanzu suna nadin hakimai ga jama'ar da suka saura ba su yi hijira ba a wasu yankunan gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wani mazaunin yankin Idris Muhammad Gobir ya ce zuwa yanzu yan fashin daji sun nada hakimai biyu a yankin na Sabon Birni.
Jiyan nan boka ɗaya daga cikin shugabannin bandits ɗin nan yayi maulidi a garin makwaruwa inda yayi declaring ɗin kai ma shi an mai gari, dan gaban sani an kai sani dan sani mai garin ya tambaye su wa an mai gari yanzu, shi mai garin da kai ne dan sani ya ce ai rangade yanzu kai an mai gari. Sannan garin Gangara kuma an ka kira su duk yan Gangara, an kira su Saturo, an ka zauna da su da ainihin shugabannin bandits ɗin. Su mutanen na Gangara da kansu sun kace sun zaɓi dan kwaro, idan aka dan kwaro shi a rike da wannan wuri, kuma bayan haka nan kuma ya je ran Alhamis garin ya ce a zo a bude to masallatai su bar zuwa gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah. Da wata shari'a da za a yi da wani sasanci da kuma yana karkashin su da bude kasuwa ya ce a zo a bude kasuwa ran Talata mai zuwa.
Wani mazaunin yankin na gabacin Sokoto Bashir Altina Guyawa ya ce tun kafin yan bindiga su ayyana nadin hakimai da radewa suke da iko da wasu yankuna da ke yankin.
Tun daga wannan wuri inda an kai hoda da jami'an tsaro da ma har abin da ya kawo ka zango har zuwa ita da ke gatawa, ina tabbatar maka duk waɗanga wurare ne waɗanda yan bindiga suke kai da kawowa wanga wuri, kuma suke da iko na dukkan al'amura waɗanda ke tafiya na shige da hice na al'amura ne da kullum na waɗanga wurare. So kaga ko da sun ayyana cewa sun nada wasu wakilai ko ba su ayyana sun nada wasu wakilai ba, ai daman su ne a wurin kuma su ne ka iko. Dan duk wanda adda iko wurin mai rawani ba shi da nashi rawani, bai da ikon nashi rawani sai ya ji da rawanin su.
To ko me hakan yake nufi ga ƙasa irin Najeriya a samu yan bindiga su karɓe iko da wasu yankuna har su kai ga nada hakimai? Detective Awal Baladar mai iya masanin tsaro ne.
Manyan hadarin guda uku ne. Na farko dai zai gaskarya wa mutane kwarin gwiwa cewa gwamnati tana da karfin da za ta iya kubatar da su daga hannun yan ta'adda da yabawa. Na biyu zai kara recruiting din mutanen su, wato su saki ɗiban wasu mutanen waɗanda suke ba yan ta'addan ba a shigar da su koda sun yadda koda ba su yadda ba. Na uku kuma suna nuna wa duniya cewa sun karfafa har sun yi karfin da za su zo su shimfiɗa mulkin su a ƙasa.
Anata Hauja rundunar yan sandan Najeriya ta fitar da wani bayani mai ɗauke da sa hannun kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar, inda ta bayyana cewa bincike ya tabbatar da labarin a zama mara tabbas, kuma ta ce tana ɗaukar matakai ƙwarara na gano inda waɗannan ƙorafe-ƙorafen suka samo asali. Ta ce tuni akwai wani aiki na fitattakar yan bindiga da ake yi karkashin shirin hadarin daji wanda ya kumshi sojojin sama da na ƙasa da yan sanda, kuma ba da jimawa ba za a kai farmaki ga sansanonin yan fashin daji domin maido da zaman lafiya a yankunan da rashin tsaro ya daidaita. Yanzu dai jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya da yake wannan Talatar ce za a bude kasuwa a Gangara karkashin jagorancin dan bindiga Hassan Dan Kwaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Muhammad Nasir, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga babu makeri da karshen labaran duniya.
Amurka da Misra suna da bukata iri guda na gadin gwamnatin wucin gadin Sudan da aka kafa ta bisa tsarin demokradiyya ta dawo ta dauki ragaman mulkin kasar tun lokacin da sojojin Sudan suka kwace mulki a ƙarshen watan Oktoba, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. A jiya Litinin, Blinken da ministan harkokin wajen Misra Sameh Shukri sun bude wata tattaunawa ta musamman ta Amurka da Misra. Kwace mulki da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya jefa kasar cikin mummunan hali, inji Blinken. Ya kara da cewa komawa ga gwamnatin wucin gadi ta farin hula ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tabbatar da burin mutanen Sudan waɗanda suka nuna ƙarfin zuciya wurin gudanar da zanga-zanga babu ƙaƙƙautawa akan buƙatar komawa ga tafarkin demokradiyya. Kwamitin da ke binciken rikicin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu ya bada sammaci ga wasu mukarraban tsohon shugaba Donald Trump su shida waɗanda suke da hannu a yunkurin juya kashi da ya sha a zaben 2020, lamarin da ya faɗaɗa aikin bincike da kwamitin ke yi akan ainihin aikinsa na binciken tashin hankalin. Shugaban kwamitin ɗan Majalisar Wakilai Benny Thompson ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa kwamitin na buƙatar bahasi da wasu takardu daga jami'an yaƙi neman zaɓen Trump da wasu mutane da suke cikin wani wuri da ake kira ɗakin yaƙi kafin kai mamaya a majalisar, da kuma wasu dabaru a kan yunkurin juya nasarar da Biden ya samu. Thompson ya ce kwamitin ya miƙa sammaci ne ga manajan kamfen Trump Bill Steven da wani babban mai bada shawara Jason Miller da Angela McCallum mataimakiyar babban jami'in kamfe na ƙasa. Sai kuma lauya mai baiwa tsohon shugaban ƙasar shawara John Eastman da Michael Flynn tsohon mai bada shawara a kan tsaron ƙasa wanda ya magana da Trump jim kaɗan kafin rikicin, da kuma Bernard Kerik wanda kwamitin ya ce shi ne haya hotel ɗin da aka yi amfani da shi a matsayin cibiyar shirya tashin hankalin a Majalisar Dokoki a ranar 6 ga watan Janairu. A ƙarshe, jami'an tsaron cikin gida masu alaka da rundunar SDF mai samun goyon bayan Amurka sun faɗa a jiya Litinin cewa sun dakile wani yunkurin hari da ake sa ran kungiyar IS ta yi niyyar kaiwa a gidan yari da ake tsare da mayakan kungiyar IS ɗin a arewa maso gabashin Siriya. An gudanar da wannan aiki ne da sanyin safiyar jiya Litinin a lardin Dar al-Zo a cewar jami'an tsaron ciki na kungiyar SDF. Bayan da jami'anmu suka samu bayanan sirri cewa akwai wata kungiyar 'yan ta'adda a yankin Dar al-Zo tana niyyar kai hari a gidan yarin Sina a Hasaka, nan ne fa sashin yaƙi da ayyukan ta'addanci na kungiyarmu da taimakon kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa suka gano inda kungiyar take kana suka gudanar da aikin dakile harin, a cewar wata sanarwar kungiyar tsaron ta SDF. A cikin fadar da aka gwamza an kashe wani ɗan IS, aka raunata guda kana aka kama wasu hudu a ciki, a cewar sanarwar.
Ka babu makeri. To babbar kotun tarayyar da ke Abuja a Najeriya ta tabbatar da zarge-zargen cin hanci da rashawa akan Abdulrashid Maida, tsohon shugaban kwamitin kula da kudaden fansho zuwa shekara 8 gidan yari. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Laifukan nan da aka yi an tabbatar da su duka bisa ka'idojin doka, sannan kudaden nan da aka musanya aka halatta su zuwa haram an gano inda aka yi da su. Ba ce ma akwai gidan da ya saya dala miliyan 2. Kotu ta tabbatar da cewa wannan kudin sata ne, kuma ta ce a kwace wannan gidan abawa gwamnatin tarayya. Haka akwai gidan da aka saya dala miliyan 1.5, shi ma ta tabbatar da cewa kuɗin laifi ne a maida hukuma. Sannan akwai jumlar kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 1.5, su ma kotu ta ce gabaki ɗaya ya maida su. Hukunci ta bashi a cikin caji guda 12, ta bashi ɗaurin ɗaya bayan ɗaya daga shekara 2 har zuwa shekara 8, wanda idan hada jumla wajen shekara 50 da wani abu. Amma akwai abin da ake cewa zai zauna gidan yari a jere concurrently, saboda shekara 8 zai a gidan yari.
To amma na ji lauyoyinsa za su ɗaukaka ƙara ko?
Dama haƙƙinsu ne, haka kuma ya kamata. Dama za su ɗaukaka ƙara, kuma alƙali ya ce zai ba su dama duka bayanan da suke buƙata da za su yi su ɗaukaka ƙara cikin lokaci.
Amma me ka fahimta dangane da wannan shari'ar da aka dade ana jan kafa a kai kusan sai da aka kai ruwa rana kafin a tabbatar da maina an gurfana da shi a gaban kule domin irin haɗin kan da yake samu daga jami'an tsaro har da 'yan hukumar ku ta EFCC?
To gaskiya kam ce tsin maina ya kai ya kawo duk wani dukunkune da surkulle ba irin wanda bai shigo ciki ba, amma alhamdulillah mu masu bincike mun tabbatar mun tsaya kan idanmu akan abin da ya faru, ban bari waɗannan ya kawar da mu daga kan abin da ya kamata ba. Amma a cikin abin da ya fito bayanai da tabbatarwa da kotu ta yi ta nuna cewa idan ana so a abin da ya kamata za a iya yi. Na ɗaya, kotu ta tabbatar cewa ita ce kotun adalci. Mai bincike ka gama bincikenka ka zo kotu, kotu za ta duba bayananka da ka gabatar mata ta yi hukunci a kansa. Sannan na biyu, abin farin ciki da ya ƙara fitowa shi ne idan za a samu haɗin kai na hukumomi aikin zai yiwu, saboda a wannan kesin maina hukumar aikin farin kaya su ne suka kama maina ba EFCC ba, tunda a lokacin shugabancin Magu baya so yi, amma lokacin Allah ya taimaka hukumar farin kaya ta kama shi ta danka EFCC, zama ana neman sa. To ya nuna cewa idan hukumomi za su yi aiki tare dole a samu biyan bukata.
Malam Habib Adamu Aliyu kenan, daya da cikin jami'an hukumar EFCC da ta gudanar da cikakken bincike akan laifukan da aka zargi Abdulrashid Maina da aikatawa, kuma har suka yi nasara a gaban kotu. A waje daya na tuntuɓe daya da cikin jami'an da yake fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, wato Awal Musa Rassanjani na Transparency International, domin in ji muhimmancin da suka bayar wannan hukuncin da kotun ta yanke dangane da yunkurin da gwamnatin ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar.
Indai har hukumar ICPC da EFCC sun yi rinkice sun fuskanci cewa akwai waɗanda suke da hannu kan neman su tarwatsattun nasarar da ake yi ta gidajen hanci da rashawa, musamman a wannan shari'a da aka yi wa Maina, wanda kes ɗinsa gaskiya ya jawo wa gwamnati ma baƙin jini, kamar yanda wasu suka nemi su kawo wato katsalan da kuma zagon ƙasa akan shari'arsa. To dole ne gaskiya gwamnati kuma EFCC da ICPC su tashi tsaye su bincike akan waɗannan mutanen, me ya alaƙa su ma da shi, me ya sa har suke nema su kawo cikas wajen yanke hukunci akan wannan ɗan taliki. Ina da dole ne a bincike a zakulo waɗannan mutanen, ba su da gaskiya dole ne su fuskanci fushin shari'a.
Awal Musa Rassanjani kenan na Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Ai na PDP wannan wasa kaman wasan yara ne. Ai na APC fada ne na giwa. Duk ciyawan da yake wurin in ga maka gaskiya sai an turmi shi. Shi yasa nace maka jam'iyyar ta kamu da cutar kanjamau. Babu warkewa sai lahira, sai dai a samu sauki.
Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya, shirin da ke ci gaba da duban abubuwan da ke addabar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya da kuma tasirin waɗannan matsaloli akan zaɓe mai zuwa na shekarar 2023, don Allah ya kai mu. Kafin mu gaya muku abubuwan da shirin yau ke kunshe da su, bari ku ji wannan ra'ayoyi tukuna.
Sunana Sanata Walid Ibrahim, shugaba kwamiti na amintattu PDP. Ina son ku gane cewa ba magana ɓangare ba ne, magana ce ta fahimta da yadda wasu suka kalli abin, yadda wasu kuma suka kalli abin. Kullum yana faruwa ba a jam'iyya kawai ba, ko a gidanka ana iya samun sabani. Ai, ya kamata mu yi tunani, mu yi abin da ya kamata. Mu kome zai faru, muna jam'iyyar PDP.
To haka ne. To yau za mu duba wasu daga cikin 'yan takarar da ake jin za su tsaya wa jam'iyyar PDP zaɓen, wato takarar zaɓen shugaban ƙasa idan Allah ya kai mu zaɓe mai zuwa na shekarar 2023. Kuma shin gaskiya ne kirarin da wasu suke na cewa fiye da kashi 90 na dukkan ministoci da manyan muƙaraban gwamnatin nan ta Buhari 'yan PDP ne asalinsu, ba 'yan APC ba? Sannan ko me tasirin ficewar wasu gwamnonin PDP zuwa APC a zaɓe mai zuwa? Ba tare da bata lokaci ba, ga Nasiru Adamali Hikaya, wakilin mu na Abuja, da bakinsa injiniya Abuba Galadima da kuma Umar Sani Dikas, za su ci gaba da muhawara.
Muna da waɗanda suka tsaya takarar nan a zaben nan da aka yi fatakar lokacin a 2019. Cikinsu akwai Rabiu Musa Kwankwaso, akwai tsohon gwamnan Gombe ma Ibrahim Hassan Dan Kombo, akwai mutane da dama da suka nema, amma sai Allah ya bawa shi a Atiku Abubakar. Injiniya, me za ka ce kan 'yan takarar nan gaba ɗaya na jam'iyyar PDP?
Wato, shi babban matsalan 'yan Najeriya idan sun zo zaɓe a da ba sa kallon waye ɗan takara. Kullum ana yi musu huɗubar su dubi jam'iyya, su yi jam'iyyarsu. To yanzu duk jam'iyyun nan, Hassan da Usaini, PDP da APC, ɗan Jumma da ɗan Jummai, Husaina da Hassana, babu su da wani bambanci. Shin waye ne a cikin jam'iyyar APC wanda ma bai taɓa yin PDP ba, su nawa ne a shugabanninta ko wanda suke riƙe da ministocinta ko shugaban ƙasar ma? waye bai taba goya wa PDP baya ba a cikin su, saboda haka duk wani ma da ka samu yanzu a cikin gwamnatin APC kashi 95 daga cikin 100 da ƴan jam'iyyar PDP ne, saboda haka ba su da bambanci. Nayi aiki a 1975 ina rike da dala wajen miliyan 500 ni nake sa hannu. Nayi director na Delta Steel Company, nayi director na Ajakuta Steel Company, nayi director general na National Maritime Authority ne masa na yanzu kenan, nayi director bankuna guda biyu har yanzu a Abuja ina haya a gida 2-bedroom. Akwai duk kasan nan wanda zaka nuna min mutum ɗaya mai gaskiya ka gaya min shi wanda yake irin wannan, in ban taki gaskiya ba Obasanjo sau 8 yana bincika ta, abinda babu ma ana nema a dora min da yanzu ina nan. Ai Allah ya dubi wani abu ne. To ni abinda nake so da kai ƴaƴan Najeriya a wannan karan 2023 za su dubi mutum ba jam'iyya ba. Shi mutumin nan da yake rike da aikin gwamnati a lokacin da yake gwamnati, shin menene yayi ya bari a baya? Me ya gina? Wa ya gina? Wa ya tausayawa? Wa ya ilmantar? To wannan shine zai shaping zabe na 2023. Kuma ina ba wa ƴan Najeriya shawara, jam'iyya kar su damu da ita, su damu da dan takara.
Umar Sani, na san inda kuke bambanci da Injiniya Abubakar Galadima, duk waɗannan shi yana so a yi abin nan waje da waɗannan manyan jam'iyyun guda biyu. Kai kana cewa PDP ce ta hannunta ne za ku iya, ko kuna sa ran karɓar mulki, ta yaya za ku iya karɓar mulkin nan daga PDP?
To a yanzu dai daga APC,
ma'ana daga tutar PDP ya za ku yi ku kwaci gwamnati, tun da shi Injiniya Abubakar Galadima na cewa dujin biyu sun gaza, kai ko kana cewa PDP ba ta gaza ba?
A'a, ai kamar yadda na faɗa, jam'iyyar PDP ba ta gaza ba, kuma wato kamar mutum ne wanda ya aure yana da matan shi biyu, daga farko ya ce matan shi ta farko ba ta da bata iya kaza ba bata da kirki, sai ya zo ya sake auro wata yana ganin ita za ta fi wancan kirki, da ya zo sai ya fara gane cewa ashe fa ya kuskure, wancan matan din nan fa da yake cewa bata iya kaza ba, ko da yake bata iya ba amma tana kwatanta wani irin abu wanda yake burge shi, musamman yanzu kafin mu shigo akwai wani abokin shi Alhaji Abubakar Galadima ya kira shi daga Borno ko Yobe ne suna magana, ya ce duka waɗannan jam'iyyun barayi amma waɗancan suna sata amma suna kawo mana.
Yawa
wannan kwan suka yi zata ba musamman inda suke kaiwa ba. So kaga ta haka ne ake gane cewa lallai wannan gare dan dama wannan, bari mu je da wannan, saboda haka su yanzu talakawa su ne masu zabe, kuma su suke da kuriya, kuma su suka san wanda za su zaba, amma yawancin irin wannan abubuwan tuna baya inji ba Hausawa shi yace shine roko. To abinda zai sa su yanzu, saboda sun ga azaba na duniya wanda kullun in ka tashi yau farashin abu da ka saya yau to ba shine zaka tada gobe ba, saboda haka sun gani an rusa musu gidaje musamman mu a jihar mu, in ka tashi yau kana da gida gobe baka da gida. Gashi kuma wajen sace-sace an sace mutane, saboda haka kaga abubuwan irin waɗannan abubuwan wanda da ba musu abinda da yake faruwa shine muna ganin Boko Haram suna kaza. To a yanzu abubuwan suna dada sauki ta wajen Boko Haram, sai kuma gashi an komo mutanen ma da suke zaune tare da mu a cikin gari, wato su bandit su ne ke kuma yin abubuwa wanda ba ta yanda za ka yi ka gudu, hanyar motar da za ka bi an tare, saboda haka babu zaman lafiya, babu in an duba da aka duba yanzu dole sai a gane cewa akwai bambanci.
wato abin da yake damun mutane Umar Sani kamar yadda ya faru a 2015 wajen gwamnonin PDP biyar suka fita masu ƙarfi masu yawan ƙuri'a suka sa jam'iyyar nan ta faɗi zabe haka gashi nan ana tinkarar 2023 wasu gwamnonin na PDP yanzu an samu dai uku sun fita ana cewa akwai wasu ma tafiyar hanya irin wannan yana nuna da wuya PDP wani hasashen cewa za ta kai labari
a akwai bambanci a wancan lokaci gwamnonin da suka fita gwamnoni ne masu ƙarfi a jihazu kuma za su iya kawo ja misali Rabiu Musa Kunkuso Aliyu Magatakardawa mako akwai gwamnan jihar Baba Mai Mangwaro na Adamawa akwai gwamnan jihar Kwara
Saraki.
Wanda Saraki ne ya sa shi su shida kuma hada Amici so kaga waɗannan gwamnoni ne masu ƙarfi wanda za su iya ba da wahala yanzu duk wanda yake gwamnan jihar Ebonyi ba zai iya yin komi ba ya hana PDP cin zaɓe a Ebonyi ina baka wannan misali domin wannan gwamnan da kake gani gwamnan da ya sauka Elechi Martins Elechi bai tare da shi kuma ba shi ya so ya zama gwamna ba yayi da bai ga nasara a PDP ba yaje ya koma jam'iyyar Labour ya kuma ya goyi bayan wani wannan kuma ya fadi a ja saboda haka akwai jahohin da jam'iyyar PDP ne koya kai ko gwamna ya koma ya aikin banza musamman Cross River kaga Cross River dinnan akwai manyan jigajigai da suke jam'iyyar PDP akwai tsohon gwamna Donald Duke akwai Liel Imoke su ne suke da jam'iyyar PDP a wannan su suka sa shi wannan Ben Ayade din kuma ba wani dan siyasa bane professor ne a makaranta yana koyarwa saboda haka bai ma san ta yanda za a ake cin zabe ba su suke taya shi cin zabe
kuma da latu a gaishe ku malamai to juma'a nan zamu diga aya a wannan shiri ne sai rana wato mu kawo muku shiri na ƙarshe na wannan muhawara din wanda kuma shi na ƙarshen zai duba tasirin ficewar wasu gwamnonin PDP zuwa APC akan wannan zabe da za a yi in Allah ya kai mu shekarar 2023 kuma san dai wasu gwamnoni akalla guda uku sun riga sun bar PDP sun koma APC sannan kuma zamu yi hasashe ne shi kansa zaben na shekarar 2023 mu ga su waye suke da damar cin sa kuma da yake babu Buhari a zaben na shekarar 2023 wannan yana nuna cewa PDP ta da damar watakila ta sake koma kan karagar mulki ko kuma yaya duk wannan na tafi a shiri mai zuwa in Allah ya kai mu jama'a nan muke muku ban kwana kuma muke godiya ga bakin namu injiniya Abubakar Galadima da kuma Umar Sani Dekat sannan da Nasiru Adamulai Kaya wakilin mu da ya shirya mana wannan muhawara a Abuja a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC mu baku kalau lafiya
Madalla an gaishe ka Aliyu Mustafa yanzu kuma ga Babu Makeri da labarai a takaice
to binta a takaice a jilin tinin gobara ta kashe akalla yaran makarantar primary 25 yayin da rufin bono na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Niger a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa wasu 14 sun ji rauni ciki har da wasu 5 da raunin nasu yayi tsanani a cewar sanarwar Makarantar na cikin garin Maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga yammai babban birnin kasar. A jiya Litinin masu shigar da kara a Amurka sun ce sun tuhumi wani dan kasar Ukraine da ya kaddamar da harin kutsen kwamfuta akan wani kamfanin Amurka lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a fadin kasar. Hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan 6 a matsayin tara da aka baiwa wani dan kasar Rasha da ake zargin sa da kaddamar da sama da hare-hare 3,000 da suke auda kamfanonin Amurka. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida kasar bisa tafarkin demokaradiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita. A daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da habararriyar gwamnatin farar hula ta National League for Democracy ta yi a babban zaben kasar.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Babu Makeri wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau yake taku Binta Suleiman Yaro. Sai haɗa shirin. Kuma gabatar da ke muku fatan alheri ku huta lafiya. Ma'assalam.